بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin yammacin 7 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin karatun suratu abasa wa tawalla alrama malam Muhammad Ashir zai karanta mana daga farkon wannan sura mai albarka zuwa farin Allah madaukakin sarki kiramin barara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريد لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة
نعم wannan sura kamar yadda muka fara ji a darasi da ya gabata na jiya Allah madaukakin sarki ya fara ta da fuskantar da wato tankiya da jan hankali ga manzo sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya faru tsakanin su da wannan makaho mai suna Abdullahi ko Amru ibn Ummi Maktum. Allah ya ce abasa wa tawalla, ya turbine fuska wa tawalla kuma ya juya baya. An ja'ahu al-a'ma, dan makaho ya zo gare shi. Mun tsaya iya wannan gaba saboda zamu tashi daga fadin Allah da yake cewa وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى الله يجي وما يدريك لعله يزكى يوم يسن الشيكا لعله وتكيل الشي مكاهن يزكى إن يجوى أذن نزيس ركك أو يذكر ko ya faɗaku daga wa'azin da yake so ya kai masa fatanfa'ahu dhikra kuma wa'azin ya amfane shi amma man istagna amma wanda ya nuna shi ya wadatu fa anta lahu tasadda shi kake ta tinkara kana ta shishige mai sai ka mishi wa'azi wama alayka alla yazzaka Allah ya ce me ya damuwarka idan shi bai wa'azantu ba anan Allah yana ci gaba da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koyarwa ne ta musamman bayan wancan tankiya da aka yi masa yanzu an dawo da zamiri kai tsaye da Allah ya ce ma yudrika mai ya sanashe ka la'allahu yazzakka mai ya sanashe da kai cewa wannan makaho idan ka tsaya ka mishi wa'azi zai tsarkake zuciyarsa ya tsarkake rayuwarsa wato kamar da Allah yake fadi anan sai Allah ya ce au yazzakaru ko kuma ya wa'azantu fatanfa'ahu dhikra sai wa'azin ya amfane shi wannan ta'biri na wa ma adaraka al-imam ar-ragib al-asfahani a cikin mufradatul qur'ani yana cewa inda ka ji an bace wa ma adaraka a cikin al-qur'ani za a yi bayanin abinda ake so aka ce me ya sanarshe da kai to sai ka ji bayani ya biyo baya na abinda ya sanarshe da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama kama anan din kuma adaraka la'allahu yazzaka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra haka al-qari'atu mal qari'a wa ma adaraka mal qari'a haka irin sai Allah ya ce mai kunun nasu kal farashin mabsus ko haka irin al-haqa wa ma adaraka mal haqa kadzaba samud wa ad bil qari'a da irin su akan yi bayani ba a barin tambayar haka ba tare da amsa ba wani salo ne qur'ani yake bi dan fadakarwa da nabantawa lafazin tamfa'ahu fatanfa'ahu Hafsu yana karanta ta a qira'a Asim da yadda Arma ya karanta da fataha fatanfa'ahu sai zama kodai tana daga cikin mu'amulat na la'allahu yadhakka aw yadhakkaru la'allahu tamfa'ahu ko kuma ya zama bi an mudmaratan ba'da al-fa'i kamar yadda yake a ka'idar nahwu sauran qura'u kuma gaba daya suna karanta shi da fatanfa'uhu su yi ma'ayinin din zamma sai zama wato isti'nafi ne ba mansubi bane adh-dhikra da aka ce fatanfa'uhu dhikra adh-dhikra shine alqur'ani shi kansa alqur'ani ana mushi take da adh-dhikra ma'anan adh-dhikra shine abinda koda yaushe function din shi shine tunatar da mutane abubuwan da suka manta ko kuma tunatar da su abubuwan da ba a so su manta su sam saboda alqur'ani yana tuna mana abubuwan da muna manta su yana kuma tuna mana abubuwan da san ba a so mu manta su abin da shafa al'amarin ubangiji al'amarin tauhidi al'amarin lahira ibadoji da sauran wa'azozin da qur'ani yake yi mana kullun yana tuna mana su shi yasa ya zama yana da maimai yana da kuma kama da juna duk sura da ka karanta zaka sake jin wasu bayanai masu kama da ita a can gaba ko an ji irin su a can baya haka duk kisar da ka ji zaka ji ta a gaba zaka ji ta a baya me yasa saboda ba a so kamanta ina fata mun gane wannan saboda haka Allah ya kira shi da irin wannan ambato da yake wa ma huwa illa dhikrun illa dhikra lil alamina haka wato annu Allah yake cewa qul innama unzirukum bil wahyi kace musu ina yi muku gargadi da wahayin alqur'ani haka da Allah kuma yace fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai tunatarwa da shi alqur'ani ga duk wanda yake jin tsoron gamuwa da ubangijinsa Allah ya sake cewa a wani waje fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir kai wa'azi kai mai gargadi ne haka fadin Allah wa kadhalika wahayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha la ira'irun su da yawa duk wannan suna tabbatar da qur'ani yana matsayin abun wa'azi ne abun ambato sai Allah yace amma manistaghna yace amma wanda ya nuna shi ya wadatu wato ya wadata da abin da yake tare da shi na kafirci ko ya wadata da abin da yake tare da shi na dukiya da ayaya da abin da yake ciki na ƙarfi a Makka fa anta lahu tasadda shi kake ta tunkara kana cewa sai ka mushi wa'azi mun ji cewa akwai sabani game da wane ne wanda aka suka da wannan aya a kansa wasu sun ce Abbas wasu sun ce kamar da Sufyan al-Thawri ya faɗa kenan wasu sun ce a Al-Walid ibn al-Mughira ne babban kafirin nan wanda ya kasance ko da yaushe yana alfahari yana tutiya da cewa shi mawadaci ne shi sa Allah ya ambace shi a wurin da cewa an kana zamalin wabali dan yana ganin shi ma abucin dukiya ne da ayaya har ma yana cewa rana alkiyama idan an tashi za a sake bashi irin wannan karfin lauta yanna malan wa walada cewa shi ko alkiyama zai tashi cikin dukiya ne da ayaya in ma aljanna da gaske ne zai iya siya komai tsadarta in kuma da karfi ne yana da ayaya zarata waɗanda zai sa su je da ƙarfin su ya su bude mai kofar aljanna ya shiga kiza Allah yace atala al-ghaib am ittakhadha inda ar-rahmani ahada to wannan tafi ƙarfi akan sa cewa shine ake ishara anan an kana zamalin wabarin shi ya dace da inda aka ce amma man istaghna fa anta lahu tasadda kuma alayka Allah yarzuka Allah yace mai damuwarka in bai wazantu ba idan bai wazantu ba mai damuwarka aikin ka kawai kai wa'azi ba wai ka tabbatar dole sai kowa ya bu ba in alayka illa al-balagh kuma ala rasul illa al-balagul mubin abinda aka ce kai shine kai wa'azi idan Allah ya ce mishi kuma alayka Allah yarzuka yume akan ka idan bai ji wa'azin ba wato baka da wani laifi kamar yadda Allah yake fada wa roje cewa innaka la tahdi man ahbabt kai baka iya shirtar da wanda kaga dama wani malami a cikin tafsirin sa mai suna wahatu tafsir yake cewa a daidai nan wajen wa ala hadha fala yanbaghi lil insani an yatruka amran ma'luman li amrin mutawahhimin abinda wannan gaba take nuna mana shine baya dacewa mutun yayi watsi da abinda yake da tabbas a kansa ya kama wanda bai da tabbas a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tabbas akan imanin ibnu umay maktub amma bai da tabbas akan imanin wannan kafiri ya fi dacewa ya bada muhimmanci wajen kulawa da alkinta imanin wannan mutun da yayi musulunta ana da tabbas akan shi fiye da imanin wanda ake sa ran zai musulunta amma babu tabbas malamin ya ci gaba da cewa wala yatruka maslahatan muhaqqaqa limashalatin mutawahhama ko kuma yaba abinda ake da tabbacin amfanin sa ya riko da wanda ba da tabbacin amfanin sa wayan bagil iqbalu ala talibil ilmi alharifi alaihi akthar min ghairi ice kuma yana da kyau malami mai karantawa ya bada muhimmanci wajen koyar da dalibai waɗanda suke suna da kwadayin ilimin fiye da waɗanda ba haka ba wanda suka nuna kwadayin ilimin suka zo inda ake koya su yafi kamata a baiwa muhimmanci fiye da wanda bai bada wannan irin saurarawa ba Allah ya ci gaba da cewa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha nan kuma an koma ci gaba da yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tankiya din ne fiye da ma waccan ta farko din ma'ana duk da shi ya kalli wani abu wani janibi cewa wannan mutumin idan nayi kokari ya musulunta waɗanda za su musulunta suna da yawa wancan ko ya riga ya musulunta ba mu da matsala da shi to shi yayi hakuri har ai wannan aikin sai Allah ya kinna mishi a'a ba haka yake dace yayi ba abin da ya dace shine akasin haka da haka Allah ya ce mishi wa amma man ja'aka yas'a bayan an ce wan amma man istagna wanda ya nuna ya wadata fa anta lahu tasadda shi kake tabbiye mawa nan kuma ga man ja'aka yas'a wanda ya zo maka yana ta kwazo yana ta kokari ya zo da saurin sa da niyyarsa wa huwa yakhsha kuma shi yana jin tsoron Allah Ubangiji fa anta anhu talaha kai daga barin sa ka kauce da fuskar ka bar shi talaha wato ka kau da fuskar ka bazzi yana karanta shi da ainihin wato ta'un din sai ya hade ta da abin da yake gabanta ya mata shadda fa anta anhu talaha yana hade ta da ishba'i da kuma wato shadda akan ta'un fa anta anhu talaha shi kake yake karanta shi da wannan sigar at-talahu at-talahu anan ma'ana kauda kai daga barin abu ka ki ka saurare shi wanda yazo yana neman abin da ke wurinka ka ki ka saurare shi wanda bai saurara ba hasali ma babu tabbacin zai yi imani ka je kana shikige mishi wanda yayi imani yana neman karin fa'ida da za ta bashi dama ya kara imani ka ki ka saurare shi wannan shine itab din da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan wajen daga farkon wannan sura zuwa nan malamai sun kalli wannan gabobi sun fitar da wasu fa'idoji daga cikin su akwai na farko akwai wannan gaba tana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne da haka shi zai yake iya awwal irin dan adam suke iya bujuro mishi jin takaici farin ciki bar'in ciki damuwa reaction idan ba a kyauta masa ba wannan yana tabbatar da bashariya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ba mala'ika bane shi, ba ubangiji bane shi, ba aljani bane, dan adam ne. Kamar yadda Allah ya ce masa, kace kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, kace musu ni dan adam ne, irin ku ta fuskar jini da tsoka da abin da ke jikina na dan adam, da iya yi wannan rashin lafiya ko ne fushi ko na gaji ko na ji yunwa yadda kuke ji, amma da bambanci tsakanin na da ku ta hanyar wahayi da karama da Allah ya manta annabta. Saboda wannan gaba tana tabbata mana da bashariya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai bayanin cewa mutane wanda ake cewa zawul hajatil khassa, wato mutane masu bukatu na musamman, makafi da guragu da masu cutakkuturta, da wanda suke da kafa guda ko hannu daya ko shanyayyen rabin jiki, su ake cewa zawu ko ashabul hajatil khassa, people with special needs. To ashe a musulunci an ba su wata kulawa ta musamman, shine ana so a ba su kulawa ta fuskar sauraron su da gabatar da bukatunsu akan sauran mutane waɗanda suke ba su da irin wannan bukatun, sauran lafiyayyun mutane. Saboda haka musulunci ya koyar da wannan al'ada da yanzu ake so Allah kaman tura suka kawo ta, wato al'adar mutunta masu rauni, al'adar mutunta masu bukatu na musamman da ba su kulawa ta musamman. Da zo a ce ga wani abu da za a bi layi a karɓa, sai zama ga mata, ga yara, ga guragu ko makafi ko wasu masu rauni, abin da ya fi dacewa da sauran mutane masu ƙarfi masu lafiya su su haƙura a fara considering, a fara kulawa da waɗannan masu buƙatun. Ai kaga shi yasa zuwan wannan mutumi, wannan bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya bari shi mara lafiyan, shi makawun ya haƙura a gama da wancan mai lafiya. Sai Allah ya nuna ba haka yake ba, ka fara sauraron wannan mai buƙata kuma ka tausasa masa kafin ka koma kan lafiyayyun mutane. Wannan musulunci ya san da ƙa'ida da dokoki da ainihin mutuntawa na al'adar baiwa masu buƙatu da gajiyayyu kulawa kafin masu ƙarfi. Sannan Allah madaukakin sarki a waɗannan gaɓoɓi yana tabbatar mana da cewa shi kaɗai ya san abin da ke cikin zukata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tunaninsa, tunda ya ga wancan kafiri bai zage shi ba, bai aibata shi ba, kuma da ya ce mishi ma kana ganin abin da nake faɗa akwai laifi, ya ce ba laifi, sai annabi ya zata mishi alheri. Shi kuma ba haka ba ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa abin da ke cikin zukatan mutane ba, ballantana sauran al'umma su san zukatan junansu. Saboda haka babu wanda ya sa abin da ke cikin zukata sai Allah madaukakin sarki, shi ya san abin da zukata suke boyewa. Har ila yau wannan gaba tana nuna mana cewa daga cikin abin da Allah zai iya jarabtar mutum da shi wanda zai hana shi ganin gaskiya akwai wadata. Shi Allah ya ce amma manistagna, wadata tana iya zama sanadin da mutum zai jarabtu ya ƙi an san gaskiya. Shi yasa kamar da talauci yake jarabawa, to haka dukiya ma take jarabawa. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, dukkaninsu jarabawa ne. Amma jarabawar wadata to ta fi kusa da ta rufe wa mutum ido ya ƙi ganin gaskiya. Saboda al'adance wanda yake ganin ya samu ƙarfin mulki da ƙarfin arziki da ƙarfin wadata, to in ba sa'a yayi ba yana iya raina na ƙasa da shi, yana iya ganin waɗanda ba su samu irin abinda Allah ya bashi na duniya ba, ba su isa su faɗa mai yaji ba. Wani ma hadda waɗanda suka girme shi, hadda iyayensa, hadda abokan shi, hadda ƴan uwansa, duk sun zama ƙannan shi. Kamar yadda Bahaushe yake cewa mai kuɗi ba ka dawa. Saboda haka masu wadata su kula da wannan, masu mulki su kula da wannan, su dinga sauraron na ƙasa da su, kar su ɗauka su kaɗai yadda suke da dabarar tara kuɗi ko suke da dabarar ƙarfin mulki, su ɗauka ba su da wata buƙata zuwa ga shawarwarin wasunsu. Wannan yana iya jan su zuwa ga halaka. Kalla annabi Sulaiman wanda ya ji shawarar tsuntsu, a sanadiyar shawarar tsuntsu kuma ya jihadi ya ci nasara. Maliya la'aral hudhuda am kana min al-gha'ibin law azibannahu. Da hudhuda yazo yace inni ra'aytu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim. inda ya ce kai tsuntsun banza mu zaka ga ba duk intelligence din mu sani ba sai kai sai ji wannan shawara kuma har aka kai ga an ci nasara akan wannan mata da al'ummata suka musulunta saboda ba a rena mashawarci ko mun karantar sa a matsayin ka na babba ko mai shekaru ko mai wadata ko mai mulki kada ka rena shawara da karami dai baka haka nan wannan gaba tana nuna mana cewa masu wa'azi da masu karantarwa su ba da muhimmanci kwarai wajen wato kulawa da waɗanda suka nuna kwaɗayi zuwa ga abin da ke hannunsu na ilimi ɗalibansu da masu sauraronsu da masu yi musu tambaya da waɗanda suka yadda da malantarsu su fiye musu muhimmanci fiye da sauran mutane saboda waɗannan su ne rabansu a cikin al'umma al-imamu an-nawawi yana cewa ɗalibai ƴaƴa ne ga malamansu malamai iyaye ne gare su saboda haka za su samu albarkar addu'ar da iyayensu malamai suke musu kamar yadda su kuma iyayen za su mori addu'ar da ƴaƴansu ɗalibai suke musu bayan shuɗewarsu malami na kirki kullum yana addu'a Allah ya sa wa ɗaliban shi albarka ɗalibai na kirki su kuma kullum malami yana raye ko bayan ya mutu suna ta addu'a Allah ya sa ka mai da alkhairi ya mutu duk sanda suka ambace shi suna cewa Allah ya zikan malamin to kaga dukkanin suna cin moriyan zaman alheri da suka yi da junansu saboda haka wannan gaba tana nuna mana muhimmancin malamai da masu karantarwa su ba da muhimmanci zuwa ga waɗanda suka yadda da malantarsu fiye da sauran mutane sannan wannan gaba tana tabbatar mana cewa Qur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tsarawa da kansa ba baye da kafirai suke cewa shi yayi ba domin baya da rayuwar mutum ya rubuta littafi da kansa kuma a cikin littafin ya bijiro da magana ta zama tuhuma ce gare shi sai dai ya yabi kanshi sai dai ya faɗa abin da yake so kiza Aisha take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu da gaskiya abin da Allah ya masa wahayi da ya koye wasu maganganu da gaskiya akwai wannan da gaskiya akwai umarnin da Allah ya bashi cewa ya auri matar Zaidu falamma qada Zaidu min hawataran zawwajnaka a cikin suratul ahzab ko tace saboda yadda yake jin kunya da nauyin wannan hukunci da Allah ya yanke ba haka ran shi ya so ba inda zai koye wani abu da ya koye haka nan kuma da zai koye magana ce ake gaya masa ake mai tankiya akan wani gamagarin musulmi wanda ko mu yanzu da muke karanta za mu so mu ji kai da ma dai Allah bai ce annabi haka ba ko saboda kwarar da muke mishi ba jiya mun ji yadda wasu malamai suka kokarin su nuna abinda annabi ba fa laifi bane amma saboda kamalar sa ne Allah ya mishi wannan magana to har kai yanzu musulmi kana karantawa zaka ji kana so kai da ba dai haka aka so ba to inda magana shi ce kaga ba yadda zai faɗi wannan haka wannan ya tabbatar da Qur'ani ba magana shi bane magana Allah ne sannan wannan gaba tana nuna mana falalan wannan sahabi ibnu ummi maktum domin Allah ya ce ya Allah ya ambace shi da cewa mai neman tsarkaka ne wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha Allah ya tabbatar da cewa shi dinan mai tsoron Allah ne umaydirika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da falalan wannan sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan gaba tana nuna mana cewa babu laifi malami ya hada wa ɗalibansa a cikin karatu ya hada musu da tankiya in san yene shi wato idan ya zo yana musu karantarwa sai ya ga wani laifi ko wani kuskure da suka yi ko suke neman su aikata babu laifi ya tsaya ya musu tankiya a cikin karatun saboda haka malami kar a ce ya cika masifa in dai ba da gaskiya cika masifar ba wato malamin makaranta boko ne ko na arabiya ko malamin hadda ko lecturer ne yana san ɗaliban shi ga sun yi nagarta to wani ganin haka zai tsaya ya ta faɗa ya ta mita to kar ku zo kuna ta aiba da shi to wannan professor ya cika masifa wallahi a yana so ku zama na kirki kuma cikin aikin shi ne ba wai kawai ya ta nada muku formuloli ko wasu theories ko wasu maganganu na cikin karatu ba ko ya ta dankara muku haddan nasoshi ba a hadda wannan tarbiyyar da yake koya mu mahaifiyar Maliku da ta tura shi makaranta gur Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman tace ina so ka koyi ladabi a gurin malamin kafin ka koyi karatunsa saboda ka wannan tankiya da malami ke wa dalibai yana cikin aikinsa kuma wannan gaba tana nuna mana cewa idan ana magana da mutane masu daraja a dinga waffara musu darajarsu koda ana ganin sun yi wani kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi daraja Allah madaukakin sarki yana so ya masa tankiya akan wani abu da yayi, amma Allah bai faɗa mishi wata kalma da za ta zama abin muzantawa ko kaskantawa. Saboda haka ana so kullun ka san darajar waɗanda Allah ya ba su daraja a cikin al'umma, shuwagabanni da sarakuna da masu faɗa aji da dattawa da malamai da duk wani wanda Allah ya ba shi daraja, ka ba shi darajar da Allah ya ba shi, kar ka nemi ka kaskanta darajarsa tun daga wajen ambaton sunayensu da yadda ake mu'amala da su da irin kalmomin da ake faɗa musu, ka san darajarsu da iyaye da sirkai da dattawa da duk wani mai mutunci ka mutunta shi. Wannan gaba tana koya mana wannan ladabi, wallahu ta'ala a'lam. Ina ganin ya isa haka daga cikin fa'idojin wannan gaba ko sai mu ce zuwa faɗin Allah, kalla innaha tadhkira, a karanta ku, kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara. Allah ya ce kalla a'aha innaha, lallai su waɗannan ayoyi na Alƙur'ani tadhkira abun tuna wa mutane ne cewa su azantu, faman sha'a, Allah ya ce duk wanda ya ga dama zakara ya tuna shi, ya tuna wani, ya tuna Alƙur'anin ko ya tuna Allah. Wato gaskiya ne wa'azin da ake manda Alƙur'ani don mu ji tsoron Allah, mu bautata mishi, mu samu shiriya, mu guje mu ɓata. Kar ka yi tsammanin ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tanke da aka yi maka, kar ka yi tsammanin an yi maka ne don a ci mutuncinka. Ya kai musulmi, duk wa'azin da ake maka Alƙur'ani, kar ka yi tsammanin an yi ne don a takura maka, an yi ne don ka samu tsarkaka. Kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka ɗauka kai ne wakili akan imaninsu. Wanda yake so yayi imani daga cikinsu zai imani bayan ka yi masa wa'azi. Iyakar ka shine wa'azi, kamar yadda Allah yake cewa a wani wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu a cikin Zukhruf. Lallai shi Alqur'ani abin ambato ne gare ka da kai da mutanenka, kuma da sanu za a tambaye ku ranar alkiyama. Haka na auraje a cikin Al-Haqqa, Allah ya ce wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin. Lallai shi Alqur'ani tadhkira ce, ambato ne ga masu tsoron Allah. Haka a cikin suratul Muddathir Allah yake cewa famalahum anit tadhkirati mu'ridin, me yasa suke kauda kai, suke kauda kunnansu daga sauraron abinda ke tuna musu Allah. Allah ya ce faman sha'a dhakara, duk wanda ya ga dama yabo wa'azin da Qur'ani yake mishi. Wannan ba ana nufin an ba mutum dama ya ki ganin dama bane, a'a, ana mai tankiya ne har ila yau. Kamar yadda Allah yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, cikin kahati ka ce musu gaskiya ta zo daga ubangijinku, wanda ya ga dama yayi imani, wanda ya ga dama ya ƙi imani. Shi Laraba suke ce ma at-tahdid, kamar gatse kenan, ko da Hausa kamar gatse, a ce a faɗa mutum abinda aka san haka ake nufi. Haka nan a cikin suratul Nazi'at mun ji liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Lafazin at-tadhkira abinda ake nufi da shi shine abinda ke tuna maka abinda zaka iya mantawa, ko abinda ke hana ka manta abinda ba a so a manta. Kamar memo, wanda mutane suke rubuta muhimman abubuwa da suke so ko da yaushe su dinga tuna su, abubuwan da za su yi, ba su sukan da ake musu, appointments da suke so su yi honoring, wasu activities da suke so su yi carrying out, shi ake cewa memo, ko to shine at-tadhkira. To Qur'ani tadhkira ne. Allah ya ce fi suhufin mukarrama, wanda yake cikin wasu takaddu ababen girmamawa. As-suhuf lafazi ne na jam'in sahifa, ita kuma sahifa ita ce yankin takadda ko yankin fata ko yanki na duk wani abu da ake rubutu a jikinsa, kamar katako ko allon kafada ko fata ko takadda ta zamanance. To in ana so a yi jam'in sai a ce suhufun, duk da yake a kiyasin larabci ya kamata ya zama sahaif ne, amma Qur'ani bai zo da wannan lafazin ba, sai zo da lafazin suhuf, kamar yadda ya zo a nan, kamar yadda ya zo kuma a waje, inna fi inna hadha lafi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara, ko lafi sufin mukarrama, sufi Ibrahima wa Musa a cikin sabbi kenan. To kaga takaddu kenan. Qur'anin yana cikin wasu takaddu mukarrama, ababen girmamawa, marfu'atin waɗanda suke an daga su suna da girman sha'ani mutahhara kuma tsarkaka an tsarkake su daga datti an tsarkake su daga ƙarya an tsarkake su daga ragewa ko ƙarawa ko canzawa Allah ya ce bi aidi safara suna hannun wasu mutane ko kuma wasu safara malamai sun yi sabani game da su ake nufi da safara din nan Ibn Abbas a cikin sahabbai da malamai na makarantar sa ta tafsiri in su mujahid da irin su da ha suka ce malaiku ake nufi Wahb ibn Munabbih yace a ba malaiku ake nufi ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune bi aidi safara wasu kuma kaman Qatada ibn Du'ama yace ana nufin makaranta alqurani wanda suka haddace shi suke karanta shi dare da rana sune yake nufi da qurani yana hannunsu takaddun alqurani suna hannunsu ma'ana sun haddace bayan da ibn Jarir ya kawo waɗannan fassarori sai yake cewa wasahihu annahu almalaiika yace amma dai magana mafi inganci ana nufin malaiku ya'ani hum safaratun bainal lahi wa bainal khalqihi malaiku sune ƴan saƙo da ke kawo saƙo tsakankanin mutane da Allah ubangijinsu kamar da Allah yake cewa Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah ya zabo wasu mutane ko wasu halittu cikin malaiku ya sanya su zama manzanni masu dauko saƙo su kawo annabawa su kuma annabawa su gaya wa mutane ko kuma su dauko saƙo su kawo mutane kai tsaye ga wanda Allah ya so ya aiko mai da saƙo na ilhama Allah yana iya magana da mutane ta haka kuma kana li basharin an yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan to rasulan din shine Allahu yastafi min almalaikati rusulan aw yursila rasulan fa yahi bi izni ma yasha hukuma manzani wadannan da aka sani su annabo Musa da Isa da sauransu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sa'iril anbiya'i wa sallam Allah yake kiramin barara waɗanda suke wato su safara din wasu halittu ne waɗanda suke masu girma a wurin Allah ko masu biyayya addinin Allah kiramin barara din nan tana ƙara bayyana mana cewa malaiku ake nufi domin ya zo a cikin hadisi Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah wanda sayyidina Aisha radhiyallahu anha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa al-mahiru bil Qur'an ma'a safarati kiramil barara wanda ya kware ya goge wajen karanta alqur'ani kwararre game da karantun alqur'ani ranar alkiyama ko kuma tun daga sanda ya rasu to masaukin shi tare da safaratin kiramin bararatin wasu mala'iku na musamman ƴan sakon Allah masu daraja masu biyayya Allah to kaga yanzu wannan hadisin na ƙara bayyana mana cewa anan fassara da Ibn Jarir yayin ta tafi ƙarfi cewa kiramin barara mala'iku ne ba mahaddata alqur'ani ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lafazin as-suhuf da aka ambata anan yana iya daukar ma'ana iri biyu ko dai dauki ma'anar takaddun kaddara inda mala'iku suke kofo bayanan da Allah ya ba su izinin su kofo su aje a wurin su suna gudanar da ayyukan da Allah ya ba su domin Allah yana da wani babban littafi shine ummul kitab yanhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana da babban littafi shine allahul mahfuz wannan allo wanda yake tsarare to akwai mala'iku da Allah ya ba su damar ayyuka wadanda suke kofo abinda za su gudanar na yau da kullun na ayyukan da Allah ya daura musu suna kofowa daga can suna sawa a takaddunsu sai zama a cikin abinda suke sakawa a takaddunsu har da alqur'ani a lokacin wahayinsa wanda za su rako malaika jibrilu za su saka cikin activity din su cewa yau za mu taho da wahayin alqur'ani aya kaza zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wane cikin malaiku su za su rako lokaci kaza za a kawo idan an kawo a cikin sura kaza za a sa wannan ayar za a faɗa mishi ma'anarta kaza ko kuma ta share aya kaza da duk wannan bayani ta haka zai zama cikin takaddu da ke hannun mala'iku ko kuma ya zama ma'anar shi takaddun littattafai na annabawa da suka ragayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin qur'ani ya ambaci haka sai ya zama abinda ke cikin alqur'ani yana gasgata abinda ke hannun annabawan da suka ragayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah yake faɗa misali fadin Allah cewa wa innahu lafi zuburil awwalina shi alqur'ani bayaninsa yana cikin takaddun da aka baiwa annabawa da suka gabace ka haka kaman fadin Allah da yace shara'a lakum min ad-dini ma wasabihi nuha wallazi auhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah ya faɗi cewa irin addinin da ya ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to irin shi aka baiwa annabawan da suka gabace shi, a cikin annabawan kuma hadda babansa ko kakansa annabi Ibrahim alaihi salam da kuma sauran annabawa, sai annabi Musa, sai annabi Isa, su annabi Nuhu da sauransu. To wannan yana daukar wannan ma'anar, yana kuma daukar ma'anar wato Qur'ani wanda aka rubuta wannan dake hannunmu fi suhufin mukarrama, Qur'ani da aka rubuta a cikin waɗannan takaddu dake hannunmu waɗanda muke amfani da su, sai zama wato ana ishara zuwa ga girmama wanda ake fata musulmi wa alqur'ani, ishara zuwa ga cewa lalle musulmi ya girmama alqur'ani dake hannunsa na takaddar da wanda ya haddace, kuma ya girmama musulmai waɗanda suka haddace alqur'ani da suke aiki da shi. Sannan muka dauki lafazin safara, wannan lafazi shi kuma na safara malamai suka ce asalin shi daga safir ne, kamar yadda ake cewa katib kataba, jam'i ne wanda yake na kasara, ana iya cewa katib kataba, haka safir safara, wanda kuma yana iya daukan wata ma'ana shine ismul jam'i daga lafazin safir, wanda safir shine jakada ko ambasada kamar da ake faɗa da English, wato mala'ikun da suke zama ambasadoji tsakanin Allah Ubangiji mahalicci da waɗanda suke annabawa a cikin mutane. Wannan kalma ta safara malamai suka ci kamar yadda yake cikin littafin wato al-itqan, cewa waɗannan kalmomi a kalmar safara tana ɗaya daga cikin kalmomi wanda suke asalin su ba larabci bane, an juya su zuwa larabci aka kawo su cikin alqur'ani wanda suke idadagagu ne malamai suna ambatan su. Al-Imam Suyuti ya kawo su a cikin itqan, ya kawo su a cikin daban shi al-Muzhar fi ulumil lugha, haka nan az-Zarkashi ya ambato su a cikin al-Burhan fi ulumil qur'an, haka nan kuma malamai ba su gushe ba, masana a cikin ilmin alqur'ani suna ci gaba da bincike akan epistemology na asalin wasu kalmomi waɗanda ake ganin cewa ba larabci bane asalin su, kalmomi ne daga wasu yarurruka wanda suka yi gogayya da larabci har Qur'ani ya mai da su larabci, wanda yake tabbatar da hakikanin abin da ke faruwa na ɗabi'ar dan adam na aro da karɓa da bayarwa tsakankanin harsuna. Wallahu ta'ala a'lam. To har ila yau a cikin waɗannan ayoyi da muka sake karantawa daga kalla innaha tadhkira, akwai wasu fa'idoji muhimmai da malamai masana suka ƙara lura da su a nan wajen. Daga ciki akwai cewa wannan gaba tana ishara zuwa ga ɗaya daga cikin mafiya girman maqasid na saukar da alqur'ani. Menene mafi girman maqasid na saukar da alqur'ani? Shine dan a yi wa'azi a shiryatar da mutane, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a wurare daban-daban, qul innama unzirukum bil wahyi, mu ambaci wasu a baya, fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, da ire-irensu. Allah ya saukar da wannan qur'ani dan ya zama abin yin wa'azi da gargadi, wannan ita ce mafi muhimmancin manufar saukar da shi. Saboda haka ya kamata musulmai mu dinga tuna wannan, mu gane cewa wa'azin da ake mana ake so mu faɗaku, mu dawo mu bi gaskiya, mu tuba, mu gyara imaninmu da addininmu da mu'amalolinmu, to shi ne abu mafi muhimmanci game da alqur'ani. Wanda kuma duk bai yi haka ba, to bai ci moriya alqur'ani ko moriya mafi girma ta alqur'ani ba. Shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa da aka tambaye ta menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce ma masu tambayar kuna karanta alqur'ani, suka ce eh, cici to duka alqur'ani shi ne ɗabi'arsa, wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya dukkanin alqur'ani ne a cikin aiki. Wannan shi ne abu na farko, muhimmancin cewa alqur'ani an saukar da shi ne farko dan a karanta a ji wa'azin shi a yi aiki da shi. Sannan gaba tana tabbatar mana cewa ɗan adam yana da zaɓi wajen bin gaskiya ko ya ƙi binta, wato akasin aƙidar 'yan jabariya wanda suke ganin ɗan adam cewa ba yi da wani kataɓus shi kaman wani inji ne da ake jujjuya shi. Allah ya ba wa dan adam hankali, ya ba shi kuma kudura da ganin damar yi ko bari, amma wannan kudura da hankali da ganin dama duka dan adam zai iya sarrafa su sai da tawfiki daga wurin Allah. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Daka da yan jabariya da yan mu'tazila duka sun kuskure abin da yake shine gaskiya ta fuskar kaddara, da jujjuya dan adam yake yi wa rayuwarsa. Sannan kuma gaba tana nuna mana cewa alqur'ani wani littafi ne mai daraja, katangagge, tsararre, wanda yake da ainihin tsarki. To daga nan ne sai al-Imam Ibn Kathir, Allah ya gafarta mishi, a cikin tafsirin sa yake cewa wastanbata al-ulama min al-ayati as-sabiqa, malamai daga waɗannan ayoyin da suka gabata, malamai sun yi wani istinbat, ma'ana sun tsamo wani hukunci. Da kuma yace wa min qawlihi ta'ala, kuma suka hada da fadin Allah, innahu al-qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharu, da fadin Allah cewa lalle shi al-qur'ani littafi ne mai daraja, wanda yake cikin wani taskataccen littafi wanda babu mai taba shi sai masu tsarkake, wanda suke tsarkaka. Ibn Kathir yake cewa malamai sun hada waɗannan ayoyin da waɗannan da aka ambata a nan wajen, da waɗanda ya haka yato din nan, annahu annal muhditha la yamassul mushafa, suka fita da hukuncin cewa mutumin da bayi da tsarki, mutumin da yake da babban kari, to baya taba alqur'ani. Babban kari shine janaba ko haila ko makamantansu. Haka nan kuma wanda ma bai da alula, wasu malami suka ce baya taba alqur'ani, yace kama warada fil hadithi in sahha, kamar yadda yazo a cikin hadisi in hadisin ya inganta. So da hadisi ne wanda akwai rigima sosai a kan shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a rubuta aika cewa Allah ya massal qur'ana illa qahirun, kada wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki. Ibn Kathir ya ci gaba da cewa li'anna almala'ikata yu'azzimuna almasahifa almustamala 'ala alqur'ani fil mala'il a'la, yace ka gare mala'iku tsarkakan bayin nan waɗanda ba su saba wa Allah suna girmama takaddun da aka sanya alqur'ani a ciki, waɗanda suke ɗauke da alqur'ani a can sama a tsakankaninsu, a tsakankanin bayin Allah maɗaukaka mala'iku kenan. Fa ahlul ardi bidhalika aula wa ahra, yace to in ya zamana mala'iku da suke sama waɗanda ba su aka tanaji alqur'ani dan su yi aiki da shi ba, mu na kasan mu aka tanaji alqur'ani dan mu yi aiki da shi, sai zama suna ba shi wannan girman, suna mutunta alqur'ani, suna kallon shi da daraja. To mu da muke nan duniya, mu da aka aikowa da alqur'ani, mu ya fi cancanta da mu girmama shi, mu mutunta shi. Li'annahu nazala alaihim, domin su mutanen duniya qur'ani gare su aka saukar. Wa khitabuhu mutawajjahun ilayhi, kuma maganganun alqur'ani mu ake fuskanta da su. Fahum, mutanen duniya a haqqo an yuqabiluhu bil ikrami wat ta'zimi wal inqiyadi wat taslimi, mutanen duniya su suka bi cancanta da su karba alqur'ani su bashi girmamawa, su mutunta shi, su mika wuya gare shi, su sallama tunaninsu ga dokoki da ka'idojinsa. Sai ya cike da cewa saboda fadin Allah, wa innahu fi ummul kitabi ladaina la aliyyun hakim, kuma shi alqur'ani a cikin wancan lauhil mahfuz din ma a wurin mu inji mala'iku la aliyyun, madaukaki ne kuma hakimul littafi ne mai hikima. To wannan shine magana al-Imam Ibn Kathir. Wannan mas'ala ta shin alqur'ani ya halasta mutun ya taba shi ko bai da tsarki ko bai halasta ba, mara tsarkin shine wanda yafi tsari bai alula ba, wanda yake da kari babba na janaba ko na ga'ibi, ko yake da kari na ainihin take da kari na tsarki na haila ko nifasi, shin waɗannan suna iya taba alqur'ani ko ba za su taba shi ba? Wannan tsohon sabani ne tsakanin malamai, wanda kuma har yanzu ba a gama wannan sabanin ba, yana nan qa'im. Malaman da can cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, kamar yadda al-Imam Ibn al-Imam at-Tirmidhi ya kawo a cikin Jami' din sa bayan da ya rawaito wannan hadisin yake cewa kuma al-amru ala hadha inda ahlil ilmi min as-sahabati wat-tabi'in fa man ba'dahu min ahlil ilmi yace da wannan ake aiki a zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su da sauran malamai guda duk suna cewa baya halasta wanda bai da tsarki ya taba al-Qur'ani haka aka nakalto daga gare su hasali ma wasu malamai kamar Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 21 ya cirato ijma'in malamai akan wannan haka al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Fathul Bari din sa ba Fathul Bari na Ibn Hajar ba shi ma ya cirato ijma'i game da haka haka al-Imam Ibn Qudamata a cikin Al-Mughni haka nan al-Imam An-Nawawi a cikin Majmu' Sharh Al-Muhadhab duk wadannan malamai sun hakaito haka sun nakalto a wannan zamanin mashahuran malaman wannan zamanin Al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ibn Jibrin Al-Allama ibn Baz da shi da lajanarsa ta kwamitin dindindin na fatawa na kasar Makka wato lajanatu da'ima lil-buhus wal-ifta dukkanin su sun tafi akan haramcin mara tsarki ya taba al-Qur'ani duk wannan malaman fatawa suke a ɗayan bangaren kuma an samu wasu malamai kamar magana da ake danganta wa Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wacce tana cikin Sahihul Bukhari Imam Bukhari ya kawo ta mu'allaqan cewa walam yar Ibn Abbas ba'san bi an yamassal Qur'ana junubun Ibn Abbas baya ganin laifi idan mai janaba ya taba al-Qur'ani tunda yake akwai zance mai yawa game da tabbatar da magana da kuma ma'anarta Al-Imam Ibn Hajar ya kawo isnadin ta a cikin Taghliqut Ta'liq ya kuma tabbatar da cewa ta tabbata zuwa ga Ibn Abbas kamar yadda kuma take cikin Musannab na Ibn Abi Shayba amma wajen meye ma'anarta wasu malamai suna ganin ma'anarta shine karanta azkar ko kuma karanta aya ɗaya ko biyu koda azkar da za ka karanta na safiya ko na marece a cikin sakwai al-Qur'ani babu laifi haka sannan wannan shine mazhabin zahiriya su Dawud al-Zahiri sai Ibn Hazm da makamantansu hakanan anan kurkusa al-Allama Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani a cikin littafin sa watin Nailul Awtar yayi kokarin ya kafa ma wannan zance hujja kuma ya rubu da duk wata hujja da aka kawo aka san haka haka al-Allama Muhammad Ibn Nuh al-Albani a cikin littafin shi Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah Ash-Shaykh al-Albani ya tsayu ne akan cewa a tafi akan kaida ta al-bara'atul asliya cewa asali ba za ka iya hana wani musulmi taba al-Qur'ani ba sai kana da nassi qarara da ya hana shi kuma duk hadisan da aka kawo akai hujja da su yabi ya ta musu kwankwatsa da nuna fassarar su ba haka take ba kamar shi wancan nan Allah ya masa al-Qur'ana illa fahirun yace fahir anan ana nufin mumini domin lafazin fahir yana zuwa da ma'ana daban-daban yana ba da ma'anar wanda ya alula da wanda ya jaraba in yayi wanka da kuma wanda ya ta tsarkaka daga jinin haila da kuma mumini shi ma ne tsarki ne yace to shi yana ganin muminin za a dauka anan saboda ga hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ai tafiya da alqur'ani zuwa garin kafirai yace dan kada su wulakanta alqur'ani yace to da haka ana nufin ya zo na a garin mumini yake akwai hadisi wanda yazo da kamar hujja qarara wanda Aisha take cewa ba abin da yake hana Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani da ya karanta hizfin sa illa an yakuna junuban sai in janaba ce to wannan hadisi duk da jam'u min al-a'imma sun inganta shi amma kuma wasu limaman su kuma sun yi maganganu akan sa sun ci kwala hadisin magana dai kamar da ambata mas'ala ce ta sabani tsakanin malami daga wannan dan tarihi zaka gane lalle sabanin ne wahalar warwarewa ne domin duk malaman nan galibin su ma ba sa duniya kuma kowa da ra'ayin shi mutu saboda karka dauke ta zama maka fitina in kana so ka fita daga mas'alar to sai ka nemi meye al-akmal shine taba al-qur'ani zai fi zama ka fi girmama shi ka mutunta shi in kana cikin tsarkin ka cikakke haka nan karanta shi to idan mutum ya samu kanshi a wata larura ko wata mas'ala kamar mutumin da yake da janaba sai suka ce ya karanta abin da yake na haddashi ba sai ya taba ba kuma janaba ana iya kaure ta nan take
kamar mace wata ke halin haila wasu ke sauci suka ce to ita babu laifi tunda za ta yi kwanaki tana haila ta iya ta karanta daga hadata in ta hadace in ba ta hadace ba babu laifi ta dauki wani juzi haka dai suka yi ta wannan manganin kuma dukkanin mazahibu guda hudu sun tafi akan wannan hukuncin na hanawa mana hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila kuma tafin su zaka duka akan haka suke tafiya tare da cewa kamar yadda wasu malamai suka ambata cewa wannan al-mutahharuna mala'iku fa ake nufi aslan kamar yadda muka jara ibnu kasir ga shi ta tabbata mana mala'iku fa ake nufi amma malamai suka yi kiyasin cewa mala'iku ba su fi mu cancanta su girmama alqurani ba domin mu aka aikowa da shi mu aka saukowa da shi karatun da mu yake magana akan haka suka gina wannan magana kuma aka ga cewa malamai cikin sahabbai da tabi'i da na bayan su sun tafi akan wannan fasara kuma duk sanda kake neman shari'a kake neman dace da gaskiya to ka bi tafarkin salafus salih sahabbai da tabi'ai da na bayan su yafi zaman lafiya sun fi mu fahimta sun fi mu imani sun fi mu kusa da wahayi sun fi mu kirdadan gaskiya sun fi mu karancin bin son zuciya ko bin ra'ayi ko bin abin da muka saba ji wallahi ta'ala to wannan dai suna daga cikin fa'idojin da suke karkashin wannan gaba har zuwa fadin Allah abin nan kiramin barara to an gama da gaba ta wannan al-itab din na wannan karantawa da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tankiya da aka yi masa da kuma bayanin da aka yi na muhimmancin alqur'ani da tsarkin sa da darajar sa da kasancewar sa wato kundi ne da aka saukar dan a karanta a ji wa'azi a ji gargadi a yi imani abu Allah madaukakin sarki saboda lokaci da kure kuma ina ganin zamu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ubangiji ka sa abinda muka karanta wanda yake gaskiya yake daidai Allah ubangiji ka ba mu ladan sa ka ba mu ikon aiki da shi kurakuran mu Allah ka gafarta mana da sauran zunuban mu Allah ka cika iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da sauran musulmi gabaki daya Allah ka kawo mana sassauci a cikin al'amuran mu na rayuwa da addinin mu da ƙasar mu da tattalin arzikin mu da sauran abubuwan da suka dame mu na halayya da ake ciki na damuwa a wannan ƙasa Allah ka sauka mana Allah ka sa su zama mana kafara ga zunuban mu Allah kuma ka taimaki shugabanninmu da masu fada a jiya kasashenmu don su kawo mana alkhairi a wannan ƙasa ta mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi